Daga muryar Amurka a Washington DC.
Assalamu alaikum masu sauraro. Yau da gobe ne shirin matasa dake zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa. Kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya FM sai kuma ta internet a voahausa.com ko kai tsaye ta Facebook Live. Masu gabatarwa
Usman Ahmad,
Maryam Bashir Bugaji
tare da ni Safinatu Sada Sodangi.
To yau 25 ga watan Satumbar shekarar 2017, kamar kowace ranar Litinin, muna magana ne akan zamantakewar yau da kullum.
Da matasan mu, da manyan mu, kowa bai dauki zina akan komai ba. Kuma zinani a ganina, kamar ma wanda yake aikata zina, gaskiya ya kamata ya zama abin kyama ne. Ina ma a ce matan Najeriya za mu hada kai. In a ce za a binawa mu ce duk namijin da yake zina ba za mu aure shi ba, wallahi da mun samu sauki saboda zina nan da mu ake yi kuma da mu ake yaudara. Yanzu ya kai matsayin da namiji wa idan yana so ya yaudara mace, na farko abin da zai kawo mata maganan aure saboda ya samu yayi zina da ita.
To so wannan somen tabi kenan akan batun da zamu magana akai.
To wakilin mu ma Hassan Maina Kaina dake Najeriya ya tattauna da wasu malamai a zauren muhawarar yau da gobe.
To a shafin mu na Facebook da Twitter mun tambaye ku ko kuma neman jin ra'ayinku game da inda muka ce shin ya kuke ganin dabi'ar nan da wasu masoya suka sa a gaba ta saduwa kafin aure, ga yadda kuka amsa mana.
To sakon farko daga Zainab Musa mai Aduwa tace hakika yau da gobe kun tabo min inda ke min kaikai. Wannan dabi'a ta zama ruwan dare a cikin al'umma sai wanda Allah ya tsare kawai. Masoya a kula, ita fa soyayya ba hauka bace. Ayi hakuri har Allah ya kawo ranar aure, duk abin da za a yi sai a yi. Allah shirye masu aikata wannan mummunar dabi'a wanda ba sa yi, Allah ya kara nisan tasu da aikatawa. Ku tashi lafiya.
Sai Ziyaul Haq Sani yace ya salamu yau da gobe. Ba shakka yau kun dauko maudu'i mai matukar muhimmanci, kasancewar rayuwar samarin mu da ƴan mata ta sauya. A gani na in dai har ka isa aure, to me zai sa ba za ka hakura har bayan aure ba? Idan aka fito inda aka fito bai kai inda za a je ba, da fatan Allah ya shirya mu shiri na addini gaba daya.
Amin. Sai Ibrahim Muhammad Karasuwa yace hashwai diji, gaskiya wannan dabi'a ta saduwa kafin aure bata dace ba samsam, amma yanzu mafi akasari akan yi kafin auren. Wannan lamari yana faruwa a cikin al'umma.
Sai Abba Sa'ad Mahuta yace salamu alaikum VOA Hausa. Hakika dabi'ar saduwa tsakanin masoya kafin aure ta zama ruwan dare, don haka ne ma nake ganin ya kamata a daina daukar dogon lokaci idan za a yi wa ma'aurata baiko, domin zaka ga dan sanya shekara daya za a yi aure, wanda hakan na haifar da irin waɗannan matsalolin da dama.
Sai Isa Kofsa a Sarara yace subhanallahi, hakika wannan dabi'ar kam ta zama ruwan dare, wanda hakan ke haifar da dimbin matsaloli kamar rashin yarda da juna, zubewar mutunci. Idan an yi rashin sa'a ciki ya shiga, shikenan an yi kwaikwaiwa. Da fatan Allah ya shirya da masu wannan mummunar dabi'a.
To amin. Maryam, kin san kwaikwaiwa ku?
Ina
ka wani bakin tsuntsuni da yake hawa kan bishiya ya tahuka. Ta 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 ta. Kowa sai ya san da abin da ya faru da shi.
Allah kyauta.
Amin amin. To sai kuma mu je ga Mansur Babawura na fada. sai kuma wani da suka hada gwiwa a wannan rubutu mai suna Linus Emmanuel da kuma journalist Ahmad Sale na fada suka ce salam yau da gobe hakika wannan dabi'ar ta saduwa kafin aure ya zama ruwan dare ga duniya fatan mu dai Allah ya kawo mana karshen wannan lamari ku tashi lafiya masu gabatar da shirin yau da gobe Usman da Safinatu da Maryam
to mun ga muna ansawa to Ibrahim Rabila tsatsa kuma yace to a musulunci dai haramun ne taba juna ma haramun ne kafin aure balle sanin juna haka ma al'ada bai da kyau duk biyo hudubar shedan ke kawo haka Allah shirye mu da kuma ya sa mu fi karfin zukatan mu amin
sai Adam Aliyu yace assalam filin yau da gobe hakikanin gaskiya irin wannan dabi'ar da wasu masoya suke yi a matsayin soyayya bai dace ba domin yawanci irin waɗannan masoyan koda sun yi aure auren baya dadewa domin sun riga sun gama sanin junan su wallahi wannan ba soyayya bace
to sai kuma Muhammad Ahmad Idris yace salam yau da gobe hakika wasu masoyan suna tafka kuskure babba suna saduwa da junan su kafin aure domin matakar aka sadu da juna to wallahi babu yarda da juna koda an yi aure sannan zargi zai shiga tsakanin su kira na ga ƴan uwana matasa maza da mata da mu rika haɗe kudayen mu da juna har sai an shafa fatiya dan kare kimar mu da mutuncin junan mu
haka ne to sai Ado Salati goma ga Annabi Rajau yace hakika yanzu masu saduwa da juna kafin aure sun yawaita a doren ƙasa hakan yasa yanzu diya ba sa ganin kiman iyayen su domin duk auren da aka daura babu idda to akwai babban kalubale cikin shi
sai Mudassir Kasim yace a musulunci haramun ne kuma duk annabawan da Allah ya aiko basu zo da haka ba son zuciya ne kawai kuma yana jawo da wamman zargi tsakanin juna
sai Abdullahi Abubakar Surodo Alsa na fada dide yace tir da wannan mataki ga masu irin wannan halayya ko da yake iyaye suke jawo wannan mataki da masoya ke dauka na saduwa da juna kafin aure saboda haka ya kamata iyaye su kare hanyar bada dama ga masoya su yi matukar aure su yi aure matukar sun yadda da alakar da take tsakanin juna ko kuma son junan su din
sai Hassan Roger Jain Allah sa na fada sunan dai yace da yau da gobe ake zuwa GB tabbas wannan dabi'ar tabbas wannan dabi'ar ba dabi'a ce mai kyau ba yana da kyau ƴan mata da samari su guji aikata wannan alfasha domin gujewa faruwar matsala a gaba haka zalika yana da kyau iyaye su kasance masu sa idanu akan ƴaƴan su domin gujewa faruwar matsala
sai Mantari dan Ma'azuji Kande yace hakika saduwar masoya kafin aure bai kamata ba domin yana kawo zargi a tsakanin su kuma idan masoya suka sadu da junan su kafin aure soyayya su kashi 75 cikin 100 tana raguwa
to sai kuma Haruna Hamisu dan Malam Daura yace salam yau da gobe ina yi muku fatan alheri bayan haka ina jin kunnan masu irin wannan hali saboda fada ce ta Annabi cewa duk wanda yayi wannan aika da diyar wani to shi ma sai an yi da tasa da fatan Allah ya shirya mu amin nagode ku tashi lafiya
to sai kuma mu leka shafin mu na Twitter @mrbege_bilal yace ai wannan matsalar ta zama ruwan dare ga duniya fatan mu dai ita ce Allah shirye masu wannan muguwar dabi'ar
to sai Sagir Sa'ad BKC yace aikata haka ba karamin laifi bane duk wanda ya sadu da mace kafin ya aure ta yayi zina kuma addinai sun yi hani da zina
to sai kuma @ibrahim36468821 yace #ydg wato yau da gobe kenan abinda yake kawo wannan saduwa da juna kafin aure sau da yawa in aka kai sadaki sai kaga suna ganin ai sun zama daya
Allah
kyauta wato shi mazoyan kenan
to Allah kyauta sai @baba abore yace a daina bai wa yara ikon zabawa kansu da sunan sun waye abinda babba ya hango to
yaro ko ya hauri mi an ce ba zai hango ba
bai gani ba
to shi yana nufin kenan a daina ba yara ikon zaban masoya ko dai ya dauko an ba su ne to ni ba
tabbata to haka yake nufi
to sai Abubakar 611 yace salam yau da gobe hakika wannan matsalar ta zama ruwan dare ga duniya sai dai ayi hattara
to sai na karshe a sakonnin na Twitter din yace @yuguda ali yace subhanallah bai dace ba shi yasa zaka ga wasu kangararru ba sa jin maganar iyayen su sam Allah ya tsare mana zuri'ar mu amin
to amin Allah kyauta
amin yayi to mun gode mu sai da sakonni
haka ne
Thank you.
To yanzu bari mu koma zauren yau da gobe, mu ji tattaunawar da wakilin mu Hassan Maina kaina yayi da wasu malamai.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin mu na yau da gobe. Daga nan ofishin mu na sashin Hausa na muryar Amurka dake birnin Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya. A yau ina tare da manyan baki a cikin zauren. Daga hannun dama akwai Alhaji Sabo Imamu Gashiwa, akwai Hajiya Halima Baba Ahmad wata mai rajin kare haƙƙin mata da yara ƙanana, akwai Alhaji Saminu Sani, Alhaji Saminu Azare wanda shi ma mai sharhi ne akan al'amuran matasa, sai kuma Alhaji Umar Muhammad Gombe wanda dan jarida ne mai bin diddigin al'amuran yau da kullum musamman tsakanin matasa da mata a cikin shafinsu na jaridu. Malamai ina muku baka da warhaka. Alhaji Sabo, zan fara da kai a cikin minti daya. Ina son kamun tsokaci dangane da yadda yawan aikata badala na zinace-zinace tsakanin matasan mu a wannan karo ko kuma a wannan zamanin ya zama ruwan dare.
Jama'a assalamu alaikum. A hakikanin gaskiya, kamar yadda muka sani, yanayin rayuwa ya gurbata harkar badala da zinace-zinace da harkar madugo da luwadi ta zama ruwan dare a wannan zamani, musamman a arewacin Najeriya wanda a shekarun baya babu su, kuma ko da ana yin su ana sakaya su, to a yanzu ana fito da su karar ana yi. Ba wani abu bane ya kawo gurbacewar tarbiya ne kawo, da kuma Hausa sun ce da na gaba ake ganin zurfin ruwa. Mafiya yawan fasadi idan manyan mutane suna yi, wato nau'in manyan mutane ko masu mulki ko attajire ko manyan gari, to wannan ya sunnanta wa na basu koyi da su. To gaskiya gurbacewar mafiya yawan harkar lalata a gurin manyan mutane shi ya kawo cewar ƙanana su ma suke koyi da su. Muna fata a sa ido kuma hukuma ta maida hankali wajen ladabtar da duk wanda yayi, to wannan zai zama darasi ga na baya, mutane su dinga kyamar abin ko mutum ya san in yayi ba za a bashi ba.
Hajjia Halima Baba Ahmad, a matsayinki na mai fafutukar kare yancin mata da yara ƙanana, ke yake kallon wannan matsala a cikin al'ummarmu?
Jama'a assalamu alaikum. Gaskiya babban matsala ne, babban matsala ne. Ni musulma ce kuma aikin nan da nake yi ta ko ina ina yin shi. Abu yanzu maganar zina abu ne wanda yafi zama ruwan dare ga magari. Gani ma nake kamar yanzu mutane ba su dauki zina akan wani abu mai dauda ko kuma wani abin da Allah ya hana shi ba. Allah subhanahu wataala bai ce kan mai zina ba kada mu kusanci zina, aka ce ko abin da aka ce kada ka kusance shi, ai magana ma ka aikata shi ba ta taso ba. Amma ni abin da yake bani mamaki yanzu da tsoro shine da matasan mu da manyan mu kowa bai dauki zina akan komai ba. Kuma zina ni a gani na kamar ma wanda yake aikata zina gaskiya ya kamata ya zama abin kyama ne. Ina ma a ce matan Najeriya za mu hada kai in a ce za a binawa mu ce din namijin da yake zina ba za mu aure shi ba, wallahi da mun samu sauki saboda zina nan da mu ake yi kuma da mu ake yaudara. Yanzu ya kai matsayin da namiji idan yana so ya yaudari mace, na farko abin da zai kawo mata maganan aure saboda ya samu yayi zina da ita. So da yawa wani lokaci akan kai sadaki ma auren mace aje ayi tambaya ayi komai, amma wallahi namiji ba niyan sa ba kenan zina kenan, zina ne yake bukata ba auren.
Hajjia Halima Baba Ahmad, mun gode kwarai da gaske. Saminu Azare, a matsayin ka na mai kula da sha'anin matasa a Najeriya, kai ya kake kallon wannan babbar matsala?
To alhamdulillah, jama'a assalamu alaikum. Wato abubuwan da suke kawo irin waɗannan zinace-zinace a wannan al'umma a gaskiya abu ne ba masu jin daɗi ba. Kuma mafiyayen abubuwan da ke kawo irin wannan gaskiya shine a nesantar da kai daga Allah subhanahu wataala. Tunda wannan zina haramun ne, Allah ta'ala ya haramta ta, an ce kada mu kusanci zina ballantana kuma aikata ta, kai hatta yin hannu da mace haramun ne. So gaskiya abubuwan da ke kawo shi shine matasan mu suna yin nesa da dokokin Allah tabaraka wataala. Ana nisantarin ibadoji, ana nisantarin salloli a kan lokaci. Kuma wannan wato matsala ta zinace-zinace din da samari da 'yan mata suka mai da shi ruwan dare, da sirrin gumi ibadoji da san Allah da azkar, to wannan zai kawar musu da sha'awar aikata wannan mummunar ɗabi'a wanda Allah ta'ala yake fushi da mai yinta.
Alhaji Umar Muhammad Gombe, kai kana bincike sosai dangane da halayen matasa a Najeriya a bisa aikin ka na jarida, me ka binciko mana?
To alal hakika za a iya cewa waɗannan badala da ake magana ta zinace-zinace tsakankanin matasa har ma da dattawa kamar yadda Sabo Imam ya faɗa? To yanzu abinda kawai ya zama wajibi shine ya za a yi a tsayar tunda yana faruwa. To ina ga ba za a ji sauki ko gano hanyoyin dakatar da su ba sai an gano root cause me yake haddasawa. To na farko kaga akwai rashin tsoron Allah kamar yadda Hajiya ta faɗa. In musulmi kake, in krista kake, akwai dokoki da addinin ya aje. To kaucewa tsarin dokokin addinin yana haddasa shi. Sa'annan abu na biyu, wato manya sun shiga gaba a cikin sha'anin. Da haka in sun dakatar da yi watakila matasan za su abin nan. Sannan abu na uku akwai
amma Haji Umar kuna cewa manyan nan kuna da shida ne akan sun shiga cikin wannan al'amari?
A'a, matasan ma ai ba shaida ake da shi ga mid cewa suna yi karara kana kallon su ba, amma dai bayane ne da suke tahowa ko yaushe ana masu inganci alƙaluma ne ke tabbatar da irin badalar da ake yi da zinace-zinace luwadi maɗigo da sauransu. Sannan akwai wato internet na taka rawa matuƙa ga matasa
wajen zamu zo kan wannan Umar tambayoyin mu na gaba. Alhaji Sabai Imam Gashiwa, dazu ka fara maganar cewa ya kamata gwamnati ta dauki mataki akai irin wannan badala fa cikin tsarin mulkin Najeriya ba laifi bane shi, dan ka kama mutum ka kashe kotu kace yayi kaza bai laifi ba cikin tsarin mulkin Najeriya dai kam, to ta yana gwamnati za ta shigo ciki?
To akwai abubuwan da tsarin mulki ya bada damar a yi, amma kuma zaka ga mutane suna kyamarsa. Saboda haka dokokin tsarin mulkin kasa ai majalisu ne suke zuwa su saka doka su hana ko kuma su bada damar a yi.
Sai dai na san kaman a wasu jihohi mafi yawa na arewacin Najeriya da suka kaddamar da shari'a a shekarun baya a irin waɗannan wuraren a iya cewa laifi ne.
Na'am, haka ne. To kuma ga kula ko a wannan jihohin da aka ce laifi ne, idan mutum yayi ba ya hukunta shi. To kaga ya bada damar idan dai laifi ba hukunta da ba, gobe in ci gaba da yi, kuma wani har ya koyi da ni dan ya gani nayi na sha ya ci gaba. A zahirin gaskiya ya dace a dokokin Najeriya tunda mafi yawan 'yan Najeriya addinai guda biyu ke da ƙarfi, addinin Musulunci da Kiristanci, kuma duk littafi mai tsarki ya hana wannan laifuka. To wajibi ne 'yan majalisar mu na dokoki na da na tarayya da na dattijai a saka haramcin wannan lalata a cikin kundin mulkin Najeriya.
Hajiya Halima Baba Ahmad, kungiyar ku da kuke fafutukar kare 'yancin mata da yara, galibi irin waɗannan ayyuka na badala an fi su da musamman matan da ba su san ciwon kansu ba. A kungiyance me kuke akan wannan damuwar?
Babba dai abinda muke yi shine matsalan ne su da yawa ba da goyon yaran ba ne, matsala daga wajen iyaye ne. Saboda duk yaron da ya samu, duk yariyar da ta samu tarbiyya na gari a wajen mahaifanta, so na tabbata in Allah so ya yarda tarbiyyar nan zai tasiri wajen kawar mata a hankalinta akan duk wani abin da Allah ya ce haramun ne. So abin da yasa na faɗa haka kuwa shi dama ai yaro yakan rayuwarsa kan gurɓata ne ya dangana da irin tarbiyyar da ya samu a gidansu. So ko matsalan ma babba guda ɗaya shine tun farko ma su kansu mahaifan ya suke su yi aura. Tunda yanzu babban matsalan mu kenan ana gina zuri'a ba ta hanyar da Allah ya halarta ya ce mana mu yi shi ba. San zuciyarmu na shiga ciki da yawan gaske. To ko kaga dole da a samu matsala. Auren da ba a yi shi aka bi shi ta yanda Allah ya faɗa ba tun farko, ta yaya ake tsammani da a samu zuriya na gari? Kaga ba zai yi ba. Kuma sannan babban matsalan shine maza idan sun auri matan ma sukan aje su ne su basu da tarbiyyar su a hannunsu, wanda mace ita duk inda take komin girmanta komin shekarunta tana buƙata ita ma a kula da tarbiyyarta.
Malam Saminu Azare, idan duba da bayanan da ita Hajiya ta yi a halin yanzu cewa galibi akan samu foundation mara kyau a auren abin da ke haddasa wannan matsalolin, kamar waɗanne foundation ne kake jin ake asasawa da ke jaza wannan matsala?
To alhamdulillah, da farko dai irin waɗannan foundation na gurɓacewar yara mafiya yawa tun daga gida ne. Duk dai misali kamar tura yara su je su yi talle, da kuma kin lura da musamman 'ya'yan mata a ringa wato monitor na su, wato ana sa musu idanu da zigar-zigar su. Misali a ce idan karfe magarba ta yi a wasu gidajen zaka ga in magarba ta yarinya ba inda za ta fita, amma wasu iyayen mata zaka ga sun bar 'ya'yansu mata suna yawo ba su sa musu idanu,
yarinya za a ce an aike ta gidan wancin unguwa kaza, ba za a lura da karfe nawa munci nawa ne zai kaita ta je wannan gidan ta dawo ta wannan sa ba, ba za a barta ba sai ta yi awa biyu ko awa uku. Ta nan tana iya zuwa ta silale ta shiga ɗakin saurayi ko kuma daman already tunda sun yi appointment da saurayinta in ta fito kaza, to lallai rashin sa idanu a irin wannan tarbiya din lallai yana gurbatar da tarbiya kwarai da gaske. Kuma mafiya yawa a gaskiya iyaye maza suna iya gobaransu, amma mafiya yawa iyaye mata a wasu guraren da yake su din ma ba tarbiyan gare su ba wasu din gaskiya ba su damu da tarbiyar yayansu mata ba.
Ajin Mara Gombe kaje da shi Alhaji Sami yake, Alhaji Sami Azra yake magana dangane da yadda ba a sawa yaya mata ido daga fannin iyaye, wani ta'aliki ko kuma ƙarin sharhi zaka yi akan wannan matsaya nasa?
Eh, kafin ka dora wa gwamnati alhakin bawa al'umma tarbiya, dole tukun ka fara tuhumar iyaye domin su ne suke da linzami ko kuma ragamar bada tarbiyar farko. To gaskiya ne ma zan iya dora wannan laifi din ga iyaye, galibi kuma ba maganan maza ko a iyaye maza da matan duk suna da laifi a ciki, da haka dole a rika kula da shige da fice na yaya musamman yaya mata. Gale yara kara zubi suna yawo ko ina, sannan kuma wani abu da ke ci mana tuwo a kwarya a yau a kasan nan wajen kara ta'azzara wannan al'amari shine wato makarantu, yadda ƴaƴanmu suke zaune a makarantun sakandare da jami'o'i, za ka ga kusan akwai freedom a makarantun, kowa na iya shiga ya dau yarinyar da yake so ya fita. So hukumomin makaranta musamman na sakandare din sukan iya karban cin hanci ko wani abu na goro su bada dama a yi wannan lalata, a jami'a kuma dama babu wannan. To galibi kamar yadda Malam Sabo ya faɗa, akwai buƙatar amma canza tsarin mulki. Sai da ni gaci.
Alhaji Sabo ya gashuwa, wannan rawa kake ganin baya ga iyaye su kuma shugabannin al'umma irin su hakimi mai anguwa da gace da sauran su za su taka wurin ƙara jaddada tarbiyya a tsakanin al'umma?
Hakikan gaskiya kamar abin da na faɗa, na ce mafiya yawan harkar badala su shugabanni suna ƙarfafa ta. Ba zai yiwu sarki na gari ko hakimi ko dagaci ko attajirin gari ko wani zababbe ɗan siyasa a gari ya zama mai fasadi, kuma a ce fasadi ba zai samu gindin zama a gari ba. To mafiya yawan su wannan shugabanni idan Allah ya sa suka zama to masu tarbiya, masu kyamar wannan aiki na kaba'ira, to wannan kaba'ira za ta samu sauki kuma za su yaƙe ta, za ta yi nasara. Amma mun san guraren da idan yaro ya yi laifi kusan manyan gari ne suke zuwa su kwato shi, ko yarinya in ta kan gari a gidansu manyan gari su za su bata mafaka kuma wannan lalata ake da ita. To kaga wannan gari yana da wahala tarbiya ta gyaru. To muna kira ga manyan gari ko manyan ƙasa su so ma zama su masu tarbiya, domin tarbiyar su za ta bada dama su ma iyaye su koyi da su har iyaye su zamanto mutanen kirki.
Hajiya Halima Baba Ahmad, wani lokacin masu bincike akan halayyar bil'adama suna cewa tarbiyar farko yakan fara ne daga wurin uwa ba ma uba ba a cikin iyali. Misali, wani babban nauyi ne yake ga wuyan mahaifiya musamman wurin ɗora ɗan ba a tarbiyar yaya tun daga fari?
Eh, babba na farko shine addu'a tun ɗa yana ciki. Addu'a shine babban makami, shine babban hanya da zai zama Allah ya taimake mu ƴaƴanmu su samu tarbiyya na gari. Amma babban matsalan shine sai ita kanta uwar in ta samu tarbiyyar da ya kamata. Shi yasa tun farko ma Allah ya ce uwa ta nema ma ƴaƴanta uba na gari tun kafin ta haife su, haka uba ya nema ma ƴaƴansa uwa ta gari tun kafin ya haife su. Duk wani abin da ake yi fa ana gudu ne ana komawa baya, saboda shi fa tun farko komai na shari'a akwai duk komai na rayuwa akwai inda Allah ya ce a yi shi. Muddin ko aka saki wallahi za a ga abin da ba a so. Dole ne wannan. Kuma tarbiya na kan uwa wajen tun daga lokacin da ta ji halamin cewa ciki ya shige ta din nan ta fara matsanta addu'a. In tana masa addu'a tana addu'an Allah da komai zai zama da sauki. Amma dai akwai laifin maza babba. Gaskiya akwai laifin maza. Laifin maza shine guda daya babba. Iyayenmu na da duk tsananin inda suka tafi suna dawowa suna duba baya. Idan uba ya fita da safe tukunna ma ba zai fita ba, dole an yi sallar asuba an yi komai da komai ya tabbatar an karya tukunna. Kuma idan za a karya nan so da yawa sukan kira ƴaƴa kowa ya zo ya ci abinci, in a gabansa ne lokacin shi ya san bai nan da rana zai hada su ci abincin a gabansa.
duk abin da take yana gani iyayen yanzu maza ba haka suke ba yanzu misali nake ga ya maka ita kanta mace tana buƙatar tarbiya tarbiyan da miji zai kula da tarbiyan ta shine ginshikin tarbiyan da za ta samu ƴaƴanta ta san yasa ubanta na kula da duk abin da ke miji tana kula da duk abin da ke faruwa akan yaran nan saboda haka zata zama tana taka tsantsan dan ta san ita ma bai kyale ta akan tarbiyan ta ba
mu ikon yin tarbiyyar nan kamar da wani alhaji Bello mai Tangaran yace wai mun bar hanyar tarbiyya mun koma san rai dana kowa ne makwabci yakan iya hura danka in yayi laifi amma yanzu abin ya juya
sannan kuma kin ga sai a dan kiyaye saboda tun muna yan yara kin san samari da zuwa koke bango abu wannan lai abu wancan lai
wai ana tsadi ana wani ne ita magana wake da laifi wake da laifi yanzu fa zamanin fa yanzu zaki ka gani ko mun tarbiyya ya mace wa ɗan nan ni ɗan nan nake gana abu zaka gani okay alal misali mace lokaci yayi ta aure sa'o'inta ta sun aure an hura mata wuta ta fito da miji zaka gani wani miji ya zo ina neman ki sai in biki ma ba shi irin wannan haɗin kan nan ba ko ba zai ma ƙara to wannan ma yana cikin kamar mai wannan ma na ara sa muta hura wuta ga su matan su biye mai da wannan ma
to kuma kin san yan samarin wani lokaci wasu sa akwai salon yaudara cewa aida ya ce aure zai to shikenan da abin da yake so zai samu
shi ne zai sa ibni me ka to wallahi hakuri sai dai gaggauta auren ma in wani abu gare shi da ya tsaya mashi sai ya saurin magani shi
dan kuma a cikin bisayen da kwararru ko kuma masana ke bayyana zaki ga cewa mafi yawanci in irin wannan ta faru zaki ga kaman mutun a cikin goma zaki ga da wuya in haka ta fari ke ga 6 zuwa 7 ba su gode ba
ni na ina ma da wani akwai labarin wata da na sani wani haka wannan yazo neman ta ina yana da aure din ne nuna yana son ta waye waye din nan fa zuwa yaje wannan har aka kai gaisuwa ya kawo kayan aure kamar da gaske irin ya ta to yanzu ce me abu me ya rage yanzu kai kai ki hakura ki bada hadin kai kai haka din nan
ashe ba wallahi ko tana kansa yazo
yana tana ko biye mai ko wallahi ba ta ƙara jin daga kai ya fasa
daga aure ashe da ba
sa kuma Usman cikin masu sauraron mu da kai wanda ya magana wai sadaki wani gani yake in ya bada sadaki to ka san da kai wanda suke ganin kamar ka bada sadaki ya abin ya rage kawai shedu ne haka ne wani sabi sai su rauje bai ka da wannan ce ai na riga na biya sadaki ki riga
ki zama kin ga akan wannan maganar sadaki da tai yawanci abin da zamu kalla shine akwai kamar yanzu ba kan nan da aka gama maganar tarbiya ita take shi komai kamar ɗan baya din akwai tarbiyyar hakuri din ma gashi sun san kin zama kamar mata sun da an biya sadaki an komai amma sai ki ga to wannan matsalar shine ne yanzu zaki ga ai ba ma sadakin aka biya ba
kuma Usman na yi magana wannan Alhaji Bello mai Tangaran din da ya magana cewa da wani na iya maka tarbiyyar danka kai ba zaka ga komai ba kida ka tafi kasuwa tun safe sai dare amma shi wannan kida makwabcin naka yana dawa karfe 3 ko karfe 2 ya sa abin da ke faruwa bayan kai da kai wani da nake bani labari yace da suna yara
yace wallahi makwabcin su sun fi tsoron shi akan iyayensu.
Eh mana to amma yanzu sai
ka kuma ka dan dan kin ne yara ke yi. Yace idan suka je wankan tafki yana daina kallon su. Ina zuwa kaskin sa me yake kawai sai fashi kayan sai dawo gida. To
Allah ba ka duna muka tafi wanka a ruwa akwai wani na ga miki makwabcin mu Alhaji Ashu ai in muka ga baba Ashu ai kain bala'i. Ha ga gudu kai ga
ta. Allah ya kyauta Allah ya kyauta. To wannan tattaunawa ma da su Malam Hassan kai mai da kai da suka yi da kai karshen ta da zamu je sati mai zuwa.
To haka yake yanzu kan sai mu ce sai an jima kenan.
Eh haka muka kawo karshen shirin namu na yau a madadin
dukkan mu gaba daya.
To sai wani satin Allah ya kai mu.